Les coups de VOA Afrique.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Babu Yakub Makeri. Sauran abokan aiki, muka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau ranar Laraba 21 ga watan Disamba na shekarar 2022. Bayan labaran duniya, za a ji cewa hukumar hana sha da fatautin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA ta karrama wasu daga cikin jami'anta da suka nuna hazaka da jajircewa wajen gudanar da ayyukansu mabambanta. Sai kuma muhimman kanin labaran jaridun Kamaru, amma kafin nan ga Babu Yakub Makeri da halin da duniyar ke ciki.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Babu Yakub Makeri. Yayin da wakilan Amurka da na Taliban suka sanya hannu akan yarjejeniyar zaman lafiya a Afghanistan a cikin watan Fabrairu shekarar 2020, bangarorin biyu sun amince da kulla kyakkyawar alaƙa tsakanin su, amma a cikin shekarar da ta gabata daga takansu ta ƙara yin tsami. Ba mu da niyyar kyautata alaƙarmu da Taliban har sai sun cika alƙawura da suka yi wa mutanen Afghanistan, a cewar kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Price yana faɗa a wani taron manema labarai a ranar Litinin. A cikin watan Agustan shekarar 2021 ne Taliban ta kwace ikon ƙasar da ta yi wa Amurka alƙawari a kan yaƙi da barazanar ta'addanci da kafa gwamnatin musulunci ta haɗaka da kuma kare haƙoƙin ɗan adam, musamman haƙoƙin mata a Afghanistan. Sai dai duk da karɓar ikon Afghanistan sama da shekara guda, Taliban ta gaza samun amincewar kowace ƙasa a matsayin gwamnati ta daular musulunci take kiran kanta. Kafafen yaɗa labarai da dama sun ce ana sa ran shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai ziyarci fadar White House da majalisun dokokin Amurka a yau Laraba, ko da yake tana yiwuwar a soke wannan shirin saboda dalilan tsaro. Punchbowl News mai yaɗa labarai ta yanar gizo ita ce ta fara ba da labarin ziyarar Zelensky tun bayan da Rasha ta kai wa Ukraine mamaya a ranar 24 ga watan Fabrairu. Dukkan kafafen yaɗa labarai sun yi nuni da wata majiya da ta nemi a saka yata. Ana sa ran shugaban na Ukraine zai gana da shugaba Joe Biden, kana zai yi jawabi ga majalisar dokokin ƙasar a wata zama ta bai ɗaya. Kakakin majalisa Nancy Pelosi ce ta faɗa wa 'yan majalisar cewa akwai wata zama da majalisun za su yi tare da yammacin yau Laraba. A wannan mako ne dai 'yan majalisar dokokin Amurka ke shirin kada ƙuri'a a kan kasafin taimakon kuɗin tallafin gaggawa na dala biliyan 45 ga ƙasar Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ministan ma'adanan ƙasar Burkina Faso ya musanta zargin da shugaban Ghana ya yi cewa Burkina Faso tana biyan sojojin hayarta 'yan ƙasar Rasha da ba su izinin haƙar ma'adanai. Shugaba Nana Akufo-Addo ya haddasa wata jayayya yayin da ya faɗa a makon da ya gabata cewa Burkina Faso ta ɗauki sojojin haya na ƙungiyar Wagner ta ƙasar Rasha su taimaka mata a yakinta da ƙungiyoyin 'yan ta'addan jihadi. Ina gani an ba su ma'adanai da ke kudancin Burkina Faso a matsayin wata hanyar biyan aikin da za su yi, Akufo-Addo yana faɗa wa manema labarai a gefen taron da ya yi da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken. Gwamnatin Burkina Faso bata tabbatar ko musanta zargin cewa ta kulla wata yarjejeniya da ƙungiyar Wagner, amma dai ta gayyaci jakadar Ghana zuwa wata ganawa a ranar Juma'a domin ya yi bayani akan jawabin na shugaban ƙasar Ghana.
Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko. Hukumar hana sha da fataucin miyagun ƙwayoyi ta Najeriya NDLEA ta bayyana cewa cikin watanni 22 da suka gabata, hukumar ta yi nasarar kwato fiye da ƙwayoyin tramadol miliyan 100 da wasu tarin haramtattun ƙwayoyi waɗanda ke illata rayuwar matasa da cigaban Najeriya a matsayinta na ƙasa. Daga Abuja, Shamsiya Hamza Ibrahim ta haɗa mana wannan rahoto.
Shugaban hukumar ta NDLEA, Brigadier General Buba Marwani, ya bayyana hakan a yayin taron bikin ƙarshen shekara ta 2022, inda aka karrama wasu daga cikin jami'an da suka nuna hazaka da jajircewa wajen gudanar da ayyukansu mabambanta tare da ƙara musu girma a hukumar, inda ya ce an yi nasarar kama masu safarar miyagun ƙwayoyi 23,907, ciki har da gungun masu sayar da ƙwayoyi su 29. Kazalika an kama fiye da tan 5,500 haramtattun kwayoyi waɗanda idan aka hada hadda kudaden da aka kama jimillan su zai kai sama da naira biliyan 450.
Ko da ya tabbata ga Ubangiji da muke samu wannan nasarorin tare da goyon bayan shugaban kasa shugaba Muhammadu Buhari da ainihin jami'un NDLEA sun mike tsaye kware da gaske kuma muna samun nasarori daban-daban. Su jami'anmu duk sun san ayyukan na tare da hasada amma dole mu tsare kasa.
Usman Aliyu Wada babban komanda na hukumar ne a filin tashi da saukan jiragen sama na Murtala Muhammad da ke jihar Lagos yana ɗaya daga cikin jami'an da aka karrama ya kuma bayyana farin cikinsa tare da ƙari kan cewa wannan karramawa da aka yi masa zai ƙara masa ƙaimi wajen rubanya ƙoƙarin da suke yi a yayin gudanar da ayyukansu a gaba.
Da irin wannan karramawa da abubuwan da chairman shi ya yi mana wannan ya nuna cewa ya gaya mana ku koma ku je ku ci gaba da aiki. Wato kuma wannan ya nuna cewa wannan dream na having a free drug Nigeria din is possible na yake kaman wata goma sha ɗaya a cikin wannan period din wato mu yi gagarumin nasara saboda mu yi season kwayoyi kala-kala da kai nauyin ton sama da ton 21 cikin wannan lokaci saboda haka dole ne mu yi godiya ga Allah mu ce dai komai yana tafiya yadda ya kamata.
Shima DCGM Sani Ibrahim Sani shugaban sashen gudanarwa da harkokin kuɗi a hukumar ya ce samar musu da kayayyakin aiki da kuma ba su horo akai-akai da kula da walwalansu yasa aka kai ga cimma waɗannan nasarori.
A cikin wata 23 da ya wuce wani abu ne wanda ya zama mamun ruwan dare saboda kamar yadda shugabanmu ya faɗa mun samu kayan aiki mun samu training saboda haka abinda duk ya kamata mu yi a aikin nan shi ake yi a yanzu kuma gwamnati a fannin ta ta dukufa wajen taimakama hukumar sha da fatauci miyagun kwayoyi da wa'annan kayan aiki da training din domin a ci gaba da ayyukan da ake yi. Wannan nasarori da kuka ga ana samu ba a banza ake samun su ba sai da gwamnati ta taimaka mutane international community suka taimaka kuma ɗaya daga cikin abubuwan da yasa ake samun wannan nasarori shine kula da ma'aikata walwalarsu da inshora da kuma haƙoƙinsu yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka ɗaukaka su aka faɗaɗa su kuma ake ba su saboda haka kamar yadda aka ce wanda ka ba mai yawa kana neman wani abu daga gare shi.
Hukumar dai ta jaddada aniyarta na ƙara zage dantsi don yaƙi da miyagun ƙwayoyi a Najeriya inda ta ce ba sani ba sabo ga duk wanda aka kama da laifi a yaƙin da ta sa a gaba. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Shamsiya Hamza Ibrahim, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Babu Yakubu Makeri dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Yanzu haka dai 'yan Najeriya na ci gaba da nuna damuwa akan yadda wasu 'yan bindiga ke aukawa ofisoshin hukumar zaben Najeriya a wasu jihohi da ke kudancin kasar. Rahotanni dai suna tabbatar da cewa ofishin hukumar zaɓe da dama ne aka kai ma hare-hare a wasu jihohi da ke kudu maso kudu da kuma kudu maso yammacin ƙasar. Al'amarin da masu shari'a ke cewa ba ƙaramar barazana ce ga babban zaɓen Najeriya da ke tafe. Dr. Muhammad Dantala Aliyu, mai sharhi a kan siyasar Najeriya kuma malamin koyar da kimiyyar aikin jarida a kwalejin mai shari'a Fatilami Abubakar da ke Mina, ya ce akwai matsala sosai idan aka yi la'akari da yadda 'yan ta'adda ke lalata wuraren hukumar zaɓe ta INEC.
Waɗannan hare-hare da 'yan ta'addan nan suke kaiwa a ofisoshin hukumar zaɓe tabbas duk yadda aka yi zai yi tarnaƙi wurin tafiyar da zaɓuɓɓuka a wasu wurare. Misali a ƙananan hukumomi inda aka kai hare-haren nan a jihar Oyo akwai ƙananan hukumomi guda hudu waɗanda idan ka dubi irin ta'annatin da waɗannan hare-hare suka yi sun lalata ofisoshin ne gabaki ɗaya inda suka banka kama waɗannan ofisoshi wuta. To kaga kenan kafin a ce ita hukumar zaɓe ta mai da waɗannan kayayyaki zai ɗauki lokaci.
To shi ma dai Alhaji Kabiru Abubakar mai jama'a ya ce lamarin fa ya wuce tunanin duk wani mai tunani, a saboda haka ma ya ce shugaba Muhammadu Buhari ne da kansa ya kamata ya ziyarci wannan yanki saboda girman matsalar.
Shugaban ƙasa da kanshi in son samu ne ya kamata ya ziyarci irin wuraren nan, saboda ziyarta na shugaban ƙasa zai nuna cewa abubuwa abubuwan da suke faruwa wajen yayi Allah waidai da shi sannan kuma ba karamin illa bane. Ina mai tabbatar maka da cewa a duk wanda yake aikata laifi yau kai koda su ɗaya ne aka ce yau kaga mai girma shugaban ƙasa misali yaje a shugaban ƴan sanda na Najeriya yaje shi kanshi mai laifin zai tunanin kai wanga ba karamin mataki za daukan mana ba.
Comrade Ibrahim Aliyu Tunganwawa babban jami'i ne a hukumar zabe mai zaman kanta a jihar Niger yace akwai bukatar hukumar zaben Najeriya ta fito da wani tsari kashi na biyu domin shirin kota kwana a waɗannan yankuna.
Kaga idan hukumar zabe ba ta yi plan A B and C ba to za a zo a samu matsala, tunda kaga yanzu yawanci kamar akwatayen zabe da kuma wasu forms da sauransu da ake cicikawa idan ayi zabe idan ba akwai su da yawa sufficient number ba aka ji a kona wanda suke nan to kaga akwai matsala, sai an ji an ba da umarni ayi wasu kuma ga lokaci yana karato.
Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Da Baba Yakub Makeri da karanto mana labaran duniya daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, mu shakata da wannan waka.
Maganar zungu ne, matasan zungu ku yi rawa. Please marry me, yo. Marry me, yo. Marry me, yo. Today. Please marry me, yo. Adiza, marry me, yo. Marry me, yo.
Har yanzu kuna tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Muna kuma watso shirye-shiryen ne akan mitoci 16, 25 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar. Kuma za a iya sauraron matashirmu ta BOA Africa akan mita 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com. Yanzu kuma sai shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro, barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ƴa mace.
To har ina yau dai muna waiwaye ne akan wasu daga cikin muhimman abubuwan da shirin ciwon ya mace yayi duba akan su cikin wannan shekarar mai ban kwana. Kuma idan mai sauraro zai iya tunawa, a cikin watan Mayu ne aka fara gudanar da zaben fadda gwani a lokacin da guguwar siyasar Najeriya na 2023 ta fara kadawa. Kuma bisa la'akari da yadda mata suka yunkuro, mun dauki tsawon wata guda muna tattaunawa a game da takarar mata a zaben fadda gwanin, musamman ma yadda ya shafi arewacin kasar. Kuma mata da dama sun yunkuro a zaben fadda gwani da aka gudanar a jihohi wanda nasararsa zai ba da karfin gwiwar samun wakilcin mata yadda ake bukata a babban zabe mai zuwa shekara ta 2023. Sai dai kuma tayawa daga cikin matan sun sha kaya, kamar yadda Hajiya Hassana Tukur wacce ta nemi tsayawa takarar majalisar tarayya a mazabar Kazaure a jihar Jigawa, da Hajiya Maryam Kofar mata wacce ta nemi tsayawa takara a majalisar tarayya karkashin karamar hukumar birni ta Kano suka shaida min.
Tabbas mata sun fito takarkaru da yawa a matakai daban-daban, musamman ma kamar mu a nan jihar Kano kusan mu 3-4 ne muka fito takara, wanda na san daga cikin su guda 2 sun janye, mu 2 mun shiga zaben fidda gwani, daya ina jin a karamin hukumar kura Madobe garin malam, sai kuma ni da nake a nan cikin birnin Kano. So kusan kamar abin da kowa ya sani ne cewa mafi yawancin mata sukan samu gaje ran zango a wajen takarkaru na neman kujeru a siyasance a wannan kasa ta mu. Duba da yadda kusan ni abubuwan da ni la'akari da shi shine mata muna da tasiri kwarai da gaske a cikin harkokin siyasa, domin kashi 80% na zaɓuɓɓuka da ake yi zaki ga mata ne suke gudanarwa. A iya tunani na yi nazari kwarai da gaske cewar maza sun gano cewar mata muke da rinjaye a harkokin zabe, domin wahala ka cewar mace tana babakere da danniya akan harkokin abubuwan da ake samu na Roman demokradiya. Kuma duk inda ya mace take zaki ga cewa bata da buri ya gina nata.
Haji Hassana, menene ra'ayinki game da batun delegate?
To delegates yanda kasa take da yanda yanayin rayuwa yake yanzu, kowa na cikin matsi, sai mai tsananin tsoron Allah zai bi doka ya tausaya wa talaka. Ba zan ce in wani ya musu alkhairi kar su karba ba, domin mutum zaka shiga rayuwarsa tunda baka san matsin da yake ciki, amma su ji tsoron Allah kada su je kudin nan ya sa su je su zabi mutum daga baya su bar talakawan mu cikin damuwa da wahala. Ke shida ce duk mai shiga social media ya ga duk abubuwan da suka rinka faruwa akan delegates. Ai ba Najeriya kadai take yin zabe ba, kuma da yawa in suna kallo za su duba su ga yanda mata da maza suke da jajircewa a wata kasar talauci. An sani, amma ka tsaya akan ra'ayinka. Kamar su ma yanzu duk wani hali da talaka ya shiga su ne na farkon wanda suka fara kirkirar shi, su delegates. To amma yawanci mu a nan wajen karkara ilimin ma bai ishe su ba yawancin su, sai a samu wanda ba su da ilimin ko na addinin ko na zamanin, wasu ne da suke cikin wahala sai a nada su.
Sannan a ranar 29 ga watan Yunin wannan shekarar ne muka karbi bakuncin yar takarar majalisar wakilan Najeriya karkashin jam'iyyar PDP a mazabar Gezawa da Gabasawa, barista Amina Umul Khair Bibi Faru.
Jam'iyyar mu dai nan Kano, tun Kano na fi sani, na san mata guda 4 ne suka fito suka kai har matsayin fadda gwani, a cikin su kuma guda 3 sun yi nasara, yanzu suna jiran babban zabe. Amma a sauran wurare gaskiya a Najeriya kudin zaman da aka rinka yin, na san mata da yawa sun fito a karkashin tutar PDP. Hakika idan mutum ya kalli zaben nan da aka yi na fidda gwani, to dole a daga wa PDP tuta, dan gaskiya ta yi rawar gani da PDP ce kawai ta tsaya ta yi zaben fidda gwanin nan yanda ya kamata a yi shi. Ba zancen wai an nada wannan ko an bawo wannan ko kuma ana ganin wancan ne ya kamata ya gaji, wannan duk ba a yi shi ba. Kowa fitowa yayi aka gwada kwanji, mutane suka zabi wannan ransu yake so.
Na dawo gare ki Hajiya Maryam. A da yawanci batun al'ada da addini yana jawo wa mata cikas wajen tsayawa takara, yaya lamarin yake a wannan kara?
Gaskiyar magana kusan a wannan lokacin bai ma yi wannan tasirin sosai ba, domin ni a kankin kaina na fito takara a tsakiyar cikin ƙwarayar birnin jihar Kano, kusan mafiya yawancin ma waɗanda suka fi bani goyon baya a zahiri da baɗin zaki ga kashi 80 ma maza ne, domin matan ba su kai ga gacin da za su fito su bani ba, suna jira suna dako su gana shallake matakin jama'iyya kana kuma su fito su bani gudunmuwar da ake da bukata. So magana yanzu an samu wayewar kai, ba a tunanin mace ko kuma namiji, musamman ma za a dubi irin matakan da ake nema. Misali kamar yanzu ni majalisar tarayya na nema, kuma ita wannan zaure da ake zuwa na majalisa za ki ga ba guri ne da ake bambance mace ko namiji ba. So magana ce kawai ta wane ne wanda za ka aika ya je ya kai maka sakon, kuma idan ya karɓo sakon ya sake dawowa ya kawo shi.
Haji Hassana,
a wannan time din da muka fito gaskiya mata mun fito kuma da kokarin mu ga an mara mana baya, to amma ko sun dubi al'adunmu ne ko kuma sun fi son mazan ne su jagorance su, gaskiya ba mu samu haɗin kan da ya kamata ba daga sama mun samu.
Kazalika a ranar 18 ga watan Mayun shekarar nan ta 2022 ne muka tattauna da Honorable Alima Suleiman, wacce aka fi sani da Halima Lafiya Jari,
shugabar gamayyar kungiyar mata daga jam'iyyu daban-daban a jihar Kano,
da Hajiya Halima bin Umar ta kungiyar Women in Media a game da takarar mata da kuma dalilan da suka yi tasiri a kansu.
Hajiya Halima, menene ra'ayinki game da zaben fidda gwani da aka gudanar a jihar Kano?
Muhimmin abu, ban yi tsammanin ma akwai zaben fidda gwani ba, saboda kwanaki can gwamna ya fito ya ce mataimakinsa shi ne suka amince zai yi takarar gwamnan Kano, da kuma tsohon kwamishinansa zai zama mai taimaka masa. Na ɗan majalisar jiha dai ba a yi ba, saboda haka ban tabbatar ko duka an gama ba, amma na state assembly dai gaskiya tukuna da ɗan saura ba a ƙarasa ba.
Honorable Halima,
in kika dubi wannan ƙungiyar gamayya ta mata daga jam'iyyu daban-daban, abinda ya kawo har mutane suka fito daga fanni daban-daban suka yadda su zo su cure wuri ɗaya, wanda babban abin da ya dame mu a cikin wannan tafiya shine yanda za a yi a ba mata damar su suma a siyasance. An ce mana muna da kashi 35, wanda wannan labari ne a baki, babu inda aka aiwatar da shi, babu inda kuma ake amfani da shi ko aka yadda ma ai amfani da shi musamman a siyasance. Nan muka fi bukatun waɗannan abubuwa, wanda hakikanin gaskiya mun rasa ya zami, mun fito mun yi ihu mun yi lallami mun je mun roƙa duk kamar an shafe da ruwa.
Tararo, bana mata sun fito sun yi ta zanga-zanga domin neman gwamnati ta ba su akalla kaso 35 cikin 100 na madafun iko wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi umarni da a baiwa mata, domin mata su samu ba da gudunmawar su wajen cigaban al'ummarsu. Wani tasiri wannan zanga-zangar kike gani ya yi wajen fitowa mata tsayawar takara?
Ai, ni zan ce ya yi tasiri kwarai da gaske, saboda ko a Kano akwai mata da na sani sun fito a jam'iyyu daban-daban, kuma alhamdulillah sun samu takara. Duk da Allah ya ba su wannan takarar, tunda dama yawanci inda matsalolinmu suke zaben fidda gwanin nan ne duk sun tsallake, wanda kowane taron kin san an yi wasa da dala. To amma alhamdulillah yawanci zaki ga matan sun tsaya abinda ake cewa on oppose ba wani.
Hajiya Halima, wasu irin kalubale mata suka fuskanta a wajen wannan zabe na fidda gwani, duk da cewa har yanzu ba a kammala ba?
Idan kika magana kalubale, wallahi abubuwan suna da yawa wanda mu har mun fara gaje, amma fa ba za mu fa mu aje fa, domin duk abin da ka dauko na alkhairi kakka yadda ka ce ka gaji, dama so ake a ce ka gaji, wanda idan aka zo aka fara zancen nan sai kika an dauko fannin addini an ginda akai, da al'adun mu na Hausa a daura a ginda akai, abubuwa da dama a dauko a daura a kansa, wanda ni har gobe ina tambaya cewa shi addinin da al'ada nan bai hana mace zuwa filin zabe bane, wanda annan turmutsutsin ike wata ma a wurin zaben take haihuwa, wata da goyo a bayan ta komin kankanta tana wurin nan, wata da tsohon ciki tana nan a wurin nan, sai fito wanda mace ta yi ta ce eh tana son ta fito ta wakilci ɗan uwanta, sai a ce a'a, daga ƙarshe an zo an bar mana wata kujera ta gado, da an yi magana ɗaya biyu sai a ce miki woman leader, to ya kamata a ce kujerun na a fara raba shi biyu, a ba woman leader a ba man leader nasa, sai mu san cewa su adalci suke a wannan wurin, amma ba shi muke bukata ba.
Mai sauraro, iya abinda lokaci ya bamu dama kenan a cikin shirin ciwon ya mace a yau, amma idan aka kasance da shirin zuwa makon gobe za a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka da dukkanin waɗanda aka ji muryoyinsu, sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu, ni Aisha Mu'azu nake cewa
muni lafiya.
A gaida Aisha Ma'azu, yanzu kuma lokaci ne da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridin Kamaru.
Zan fara a cikin jaridin namu na wannan makon ne da jaridan da sahi ta arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru, anda ta fi fiye mana cewa yanzu dai gwarzon ɗan ƙwallon ƙafan nan mai son Abubakar kamfanin kasar Jamhuriyar Kamaru na inda Mutabu Lions yana samun tagomashi a kasar Jamhuriyar Kamaru da ma duniya baki ɗaya, kasancewar irin rawar da ya taka a gasar cin kofin duniya da aka gudanar a kasar Qatar. Sai kuma jaridan Independent anda ita kuma cewa ta yi shugaba Paul Biya ya ziyarci taron da aka yi a kasar Amurka, kasancewar yanzu dai shugaban ya samu tarba na musamman ga shugaban kasar Amurka Joe Biden, sannan kuma an shirya waɗansu ababe da za a gudanar musamman ma wajen wazir da zaman lafiya a jihohin Ingilishi guda biyu, anda ɗan aware suke neman daɗa kasar Jamhuriyar Kamaru gida biyu. Sai kuma jaridar Kalara anda ita kuma cewa ta yi yanzu haka dai a kasar Jamhuriyar Kamaru ɗan adawa suna shirin kawo tseko ga gwamnatin shugaba Paul Biya, kasancewar ana kokarin yadda za a yi a maido da harkokin demokradiya a kasar Jamhuriyar Kamaru. Suna sokan shugaba Biya ne da dawama akan kalgar mulkin kasar ta Jamhuriyar Kamaru. Jaridar Union ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi yanzu haka dai gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru tana shirin kammala manyan ayyuka da ta saka a gabanta domin cimma burinta, na ganin cewar an kammala waɗannan ayyukan kuma ɗan kwangilan da aka ba su waɗannan ayyukan dai yanzu haka ana neman su ruwa a jallo domin a ga cewar an cimma nasara wajen tabbatar da wannan ayyukan da aka maka musu maƙudan kuɗaɗe. Sai jaridar Mesaje anda ita kuma cewa ta yi yanzu haka dai a kasar Jamhuriyar Kamaru komai ya kankama na gudanar da bukukuwan Kirsimeti a faɗin ƙasar, amma yanzu haka kayayyakin masarufi sun yi tashin gauran zabi a kasuwannin kasar Kamaru musamman ta bangaren kayayyakin cimaka. Za mu kammala sharhin jaridun namu ne da jaridan Afrin Media anda ita kuma ta hango mana cewar yanzu dai al'umman kirisoci a kasar Jamhuriyar Kamaru suna ta sayan kayayyaki domin gudanar da bukukuwa na bikin Kirsimeti, sannan kuma kuɗaɗen da za a biya domin yin bulaguro na zuwa gudanar da bukukuwan Kirsimeti ɗin farashinsu ya haura a tashoshin mota a kasar Jamhuriyar Kamaru, wannan ne yasa al'umma suke bukatan gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta yi kokari na sanya baki domin dawo da farashin anda ya cancanta. Mama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Muhammad Awal Garba, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, labarai a takaice.
Yayin da wakilan Amurka da ɗan Taliban suka sanya hannu a kan yarjejeniyar zaman lafiya a Afghanistan a cikin watan Fabrairu shekarar 2020, ɓangarorin biyu sun amince da ƙulla kyakkyawar alaƙa tsakaninsu, amma a cikin shekarar da ta gabata dangantakarsu ta ƙara yin tsami. Ba mu da niyyar kyautata alaƙarmu da Taliban har sai sun cika alƙawura da suka yi wa mutanen Afghanistan, a cewar kakakin ma'aikatan harkokin wajen Amurka Ned Price yana faɗa a wani taron manema labarai a ranar Litinin. Kafafen yaɗa labarai da dama sun ce ana sa ran shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky zai ziyarci fadar White House da majalisun dokokin Amurka a yau Laraba, ko da yake tana yiwuwar a soke wannan shirin saboda dalilan tsaro. Punchbowl News mai yaɗa labarai ta yanar gizo ita ce ta fara ba da labarin ziyarar Zelensky tun bayan da Rasha ta kai wa Ukraine mamaya a ranar 24 ga watan Fabrairu. Dukkan kafafen yaɗa labarai sun yi nuni da wata majiya da ta nemi a saka yata. Ministan ma'adanan ƙasar Burkina Faso ya musanta zargin da shugaban Ghana ya yi cewa Burkina Faso tana biyan sojojin hayarta 'yan ƙasar Rasha da ba su izinin haƙar ma'adanai. Shugaba Nana Akufo-Addo ya haddasa wata jayayya yayin da ya faɗa a makon da ya gabata cewa Burkina Faso ta ɗauki sojojin haya na ƙungiyar Wagner ta ƙasar Rasha su taimaka mata a yakinta da ƙungiyoyin 'yan ta'addan jihadi. Ina ganin an ba su ma'adanai da ke kudancin Burkina Faso a matsayin wata hanyar biyan aikin da za su yi, Akufo-Addo yana faɗa wa manema labarai a gefen taron da ya yi da sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken.
To masu sauraro, da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci, sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamar da Chadi, wato ƙarfe 3 agogon GMT da Ghana. Ku yi wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da Arewa a yau. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmuwa ga nasarar wannan shirin, musamman Baba Yakubu Makeri da ya karanto labarai, sai kuma Solomon Abu sai daidaita mana sauki da ba da umarni, Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.